sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka ta fatan ana shan hantsi lafiya yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 23 ga watan Yuni na shekara ta 2023 bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto a game da yadda farashin dabbobi ya kasance a Najeriya da kuma al'amuran da suke tasiri akan cinikin dabbobin gabanin sallar layya da kuma mahimmancin yin layyar kazalika za ku ji yadda farashin dabbobi suka kasance a Niger da kuma irin dabbobin da ya dace a yi layyar da su muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da irin kalubalen da ke gaban kwamitin tattalin arziki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin farfado da kuma dar tattalin arzikin kasar Yau ma kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli amma yanzu ga Maryam da kashin labaran na farko
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran Mutane 16 aka kashe a wasu harare biyu da aka kai a arewa maso tsakiyar Najeriya a yankin da ke fama da rikicin kabilanci a cewar rundunar sojan kasar Rikici tsakanin makiyaya da manoma ya kan barke a jihar Plateau sosai. A tashin hankali na baya-baya da ya auku ranar Talatar da ta gabata, mambobin wata kungiyar kare kai ta manoma su shida 'yan bandaga suka kashe a karamar hukumar Riom, yayin da kuma aka kashe wasu mutane 10 a wani hari da aka kai a yankin Mangu, abinda mai magana da yawon rundunar sojan Mejo Ishaku Takwa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Dan majalisar dokokin jihar Plateau mai wakiltar Mangu ta Kudu, Bala Fwangje, ya ce an kashe mutane 14 a yankin. Tun daga watan Mayu, kusan mutane 200 aka kashe a rikicin da ya barke tsakanin al'umma kabilar Birom da galibi manoma ne da kuma Fulani makiyaya a yankunan Riom, Barikin Ladi da kuma Mangu duk a jihar Plateau. Janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya daga Mali zai haifar da babban koma baya ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tare da yin barazana ga zaman lafiya a fadin yankin a cewar wata gamayyar kungiyoyin mayaka a arewacin Mali. A yau Juma'a gwamnatin sojan Mali ta buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya da aka fi sani da MINUSMA da su fice daga ƙasar ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan buƙatar na zuwa ne bayan shafa shekaru dangantaka na tsami tsakanin Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin sojan Bamako. Janye dakaran MINUSMA daga Mali ba tare da samar da wani mataki ba na zaman barazana ga tsaro a ƙasar da yankin baki ɗaya, a cewar wata sanarwa daga mayar kungiyoyin mayakan da ake kira CSPPSD a takaice ta fadda ranar Laraba. Mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojan Mali bai dai ce uban ba game da mataken. Takamaimai dai ba a san ko yaushe dakarun MINUSMA za su tafi ba. Dan a shekarar 2013 dakarun ke kasar da ke yammacin Afirka bayan da kungiyoyin masu zafin kishin addinin Islama suka mamaye tawayen 'yan awaren da Afsinawa suka jagoranta. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar dabban mutane, mayakan suka kuma kama ikon yankuna da dama na arewaci da tsakiyar ƙasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da kashin labarin na biyu. Yanzu dai ga rahoton na farko wanda zai kai mu Najeriya. Yayin da ya rage kimanin mako guda a yi bikin babbar sallah wanda a bisa koyarwar addinin musulunci ake buƙatar musulmi su yi layya da rago sa ko kuma raƙumi. Sani Shu'aibu Malamfashi ya zaga kasuwannin dabbobi domin jiyo mana yadda kasuwancin su yake gudana a wannan shekarar. Gare ka.
Sunana Malam Nura Adam mai rago.
To ga raguna suna gansu burjik.
Kamar yadda kake gani kasuwa ne, kusan na siyarwa ne, sai dai akwai al'umumi da sun zo da wuri sun siya sai su bar mana ajiya. Wani ba zai kama ba sai ana gobe sallah. So akwai waɗanda zaka ga kamar wanda ake rubutawa letters a jiki A ko B, waɗannan mun siyar gaskiya muna ajiye wasu ne, amma akwai na siyarwan su ne suka fi yawa.
Yanayin farashi.
Farashi yana nan daidaitaccen farashi, ba za mu ce ya yi tsada can ba. bala kuma mutum ya yi kasa ba sosai lura da yanayi da ake ciki na canji da aka samu kuma yanda na ce maganan karin farashin mai ya sa a babban rago za a samu karin 20,000 a matsakaici ya samu karin 10,000 a karami za a iya samun karin 5,000 wannan ya biyo bayan kudin mota ne da ya ninku kusan kashi 3 da daga jihar Kano za ka dauko rago kudin motar shi bai wuce 2,200 zuwa Kaduna to amma yanzu daga jihar Kano za ka dauko rago za ka ji kudin mota 2,500 rago daya to kaga wannan ya sa kudin ya karu ya wuce mare
kaman madaidaicin rago na mai karaman karbi amma kuma wanda ya isa lai zai kai kaman nawa
alhamdulillah za a iya samun kamar ragon 45,000 zuwa 55,000 shine wannan kasa wanda ya shekara kuma za a yi laye da shi to kamar yadda kake iya gani waɗancan manya ne kwarai da gaske wanda muke kiransu balamai kuma a balaman sun kai girmansu za ka iya samun tun daga 400 500 600 har ragon 700 muna da su a nan zangon kawo
yaya za ka iya kamanta kasuwanci wato zuwan jama'a don sayen
gaskiya da bambanci kaga wata bai zo karshe ba na haka ba yi albashi ba daga yan kasuwancikinsu da sauransu sun dan fara zuwa amma da za a yi albashi nan da kwana 4-5 muna sa rai insha Allah zuwan zai karu fiye da yanzu mu dai a arewa musulmi ya fi yawan musulmi amma kuma can gaskiya sun fi musiyan dabbobi su ci su yi kyauta da shi da sallah so su in suka zo ba su ganin tsadar rago
watakila ko dan laye ya zo kafin bayan zabe
yanayin zabe tun da ya bada baya masu cin kujeru sun riga sun ci sun tafi Abuja wasu kuma ba su abin nan yanzu kaga babu zabe in ba wanda suke yi dan Allah ba ba kasafai za su yi waɗannan kyaututtukan ba
Babban limamin masallacin sarki musulmi Bello a garin Kaduna Dr. Muhammad Suleiman ya yi takaitaccen bayani kan mahimmancin layya ga musulmi wanda ke da hali.
Layya tana daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta kuma tana da lada mai dimbin yawa ga wanda Allah ya ba shi ikon yi. Za ku ga duk a cikin addinin musulmi abin da Allah ya ce ba wa yi sai ku idan yana da iko. Don haka wannan shekara da muke ciki shekara ce wanda kowa ya san irin wahalar da aka sha wani zai je ya ci bashi idan yayi layya ba wanda yake maka ci bashi kai layya saboda haka addinin musulunci ne sauki ne idan kana da shi kai in baka da shi an baka abubuwan da zaka yi a wannan lokaci wanda zai cike maka wancan gurbi shine kai ta cigaba da yin zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan shine mafi yawan abin da ya kamata kai musamman idan baka da abin da zaka yi na layya
layyan dai kamar yadda malam ya faɗi kwanaki uku ne daga nan ya faɗi ga wanda bai sami ikon yi ba Sani Shaib Malfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
An gaida Sani Shaibu Malfashi da wannan rahoto yanzu sai sauraron rahotannin namu Maryam Gareki Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan inda ya kwatanta shugaban China Xi Jinping da mai kama karya da wani dan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister India Narendra Modi a fadar White House. Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. A kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin China yana mai cewa ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba ta tafiya yadda ya kamata kamar wadda ke tsakanin Amurka da India shine akwai girmamawa sosai tsakaninsu saboda kasashen biyu na ban tafarkin demokradiya Biden bai dai wani bayani sosai ba akan tasirin kalaman nasa game da dangantakar da ke tsakanin Amurka da China wadda dama ta yi tsami ya kuma ce har yanzu yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba Shugabar hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa rikice-rikice da sauyin yanayi na gab da jefa miliyoyin 'yan kasar Somalia cikin halin yunwa yayin da kudaden asusun hukumar na taimakawa 'yan kasar suka yi kasa A jawabinta na farko tambayan da ta karɓi daga mar shugabancin hukumar a watan Afrilu, Cindy McCain ta faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya cewa Somalia ta kaucewa bala'in yunwa a shekarar 2022 saboda kasashen duniya sun ga hadarin da ke tattare da bala'in cikin sauri kuma suka dauki matakan kawar da shi.
amma yanzu akwai damuwa akan mai da hana agogo baya a nasarorin da aka samu tun daga wannan lokacin a bara, a cewar Sandy. A shekarar da ta gabata an iya kawar da bala'in yunwa da kyar bayan da aka samu ƙarin gudunmuwar kuɗi daga ƙasashe a ƙarƙashin jagorancin Amurka, abin da ya taimaka wajen ƙara kai agajin jankai. Amma duk da haka sai da ƙasar ta ji jiki sosai, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙiyasin cewa mutane 43,000 suka mutu ta yiwu sakamakon fari.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu bari mu koma taskar rahotanninmu, inda wakiliyarmu a wato tamokiriyar mutamar abari ta leƙa kasuwar dabbobi a damagarin na jihar kasar Niger, inda ta jiyo yadda farashin dabbobin suke da kuma abubuwan da suke tasiri akan cinikin dabbobin na bana.
Surana muji Elgosh.
Na'am. Eh rago ka zo?
Na'am sai rago ba kware ko ba.
To yaya?
To ga sai rago ne busa tabuwa gaskiya wallahi busa tabuwa. To ba sani
ka taya wannan.
Eh na taya shi 112 na merita ya ce albarka. He dai in gubatun ne da ya ce ma albarka saboda Allah kenan ga bace ba zan mile bare sai a hankali.
Ta hana.
A ayo babu kudi ba biya ba. Babu kudi ba biya kuma gashi kuma gari sai a hankali. Ko me ya rike wallahi?
Malama Aishatu.
Malama Aishatu na ganki anan turaku kuma me kika zo yi?
Sai rago ne na zo. Eh ko tun kiya na siya
wannan shine kika siya
shine na siya
okay kamar nawa kika siya
shi ka 51
to ci a basu da adadi ka lalayyani kika siya
lalayyani
to ya kika ga harakar ragunan bana
kiya ni da harakar raguna alhamdulillah hajiya a yanda muka gani a bara gaskiya to
kamar in na bara da kika siya da na bana
ya da siya gaskiya hi wannan
ya hi wannan
wallahi
girma ko arha
girma da arham ma
kasuwannin na bana cike suke makil da dabbobi sai dai a cewar wani mai sayar da raguna ciniki sai a hankali
sani dan karamin dawa mai sayar da raguna ba anan kara to kasuwar raguna alhamdulillah saboda ita kasuwar ta mu ce yanzu ma'aikata babu kuɗi dama karin kasuwar mu ta ma'aikata ce akwai raguna rago daga 150 zuwa abin da yayi ƙasa zuwa jika 100 jika 60 jika 70 duka ana samun rago yanzu
ɗan Najeriya suna zuwa suna kwasar raguna bana ya abin yake
bana ai Najeriya ce ta riga ta lalace ga naira ta riga ta kare in ka sai ragon jika 150 ko 160 in ka je jika 80 za a rika taya ma kuma in ka sai da shi 80 ki hallo in ka taho wajen canji hallo kudin ya zube
kenan ba sa zawa
bisa zawa sai jehi da ya zawa ta su in suka zo suka ji ba dadi bisa komowa
daga dai nan jihar da magaran ne aka fi kai dabbobi arewacin kasar wato jihar Agadez inda ake fuskantar matsalar tsaro ko a bana yaya abin yake ga Malam Suleiman da ƙarin bayani
mai sai da raguna anan kara ta sandar na hada nan sandar kuma ina dauka an kai Agadez daga Agadez in huce har Jado har Sharfa daga ina kai kasuwa alhamdulillah duk lokaci ai kaman war haka kasuwar bana alhamdulillah bisa ga tabara gaskiya bismillah kullum ana dan bana dai yayi busa gaba rai saboda kaman bana akwai kwanciyar hankali
addinin musulunci dai yayi tanadi da tsari game da irin dabbobin da ya dace musulmi su layya da su kamar yadda liman Shamsu yayi karin haske
to dabbobi su ne ake cewa dabbobi na ni'ima akwai abin da ya shahiri raƙumi da matan shi akwai abin da ya shahiri sa da matan shi ita ce saniya sai a zo tunkiya da rawo akwai akuya akwai dan akuya dangogi guda takwas ne su ne ake layya da su to dabba da mun kalayi abin da aka yi so a samu labba mai lahiya wanda ko taba take za ta rika zabura kenan lahiyar talau ita aka yi so ka samu ita gurguwa in tana dingisawa ita wannan ba alayya da ita amma in kariya ta aka dora ta to warke tana yi to ana yi layya da ita amma sabuwar kariya tana dingishi ba a yi da ita kuma wanda take da ido daya ita ma wannan makaruhi ne an hana a yi da ita wanda kahonta ya kare in yana jini ita ma wannan ba a yi da ita amma ko ya kare in kuma ya warke biya jini ana iya layya da ita
Tamar Abari murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman a game da kalubalen da ke gaban kwamitin farfado da kuma dar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa.
Wannan majalisar tattalin arziki yana ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ne, kuma membobinta sun haɗa da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati da ke da alaƙa da harkar kuɗi. Shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya ƙoƙarinsu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar cikin sauri domin 'yan Najeriya na jiransu don samar masu da ribar demokradiyya. To sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Kashere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi, ya yaba da nada majalisar amma ya ce akwai abin dubawa.
Ya zama wajibi a ce ƙasar nan a yanzu a samu ƙwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari. Wato ciwon kan ƙasar nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki. Idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki, sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi 100 fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya ɗauka kaman 70 a cikin 100, sauran ba su kai wannan tsanani ba. Saboda haka dole ne mu samu ƙwararru, ba yadda za a yi kawai a bar shugaban ƙasa ya ta aikin tattalin arziki ba tare da ƙwararru ba. Abin da ya shafi gwamnatin da ta shuɗe shine bata damu ma da cewa akwai ƙwararru a tattalin arziki ba, domin bata yi amfani da su ba, kuma ta ebo waɗanda ake kira ƙwararru amma sai da lokaci ya ƙure mata bai wuce shekara 1 ko 1 da rabi ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira ƙwararru. Kuma ban ga alamar ma an ba su damar su yi aikin da ya kamata a yi ba, domin bangaranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban ƙasa ya ce zai aiwatar da shi ba, ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka fitar sun ce a yi abu kaza a ƙasa kuma an yi. Saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba, wallahi kullum muna cikin matsala.
Amma ga masanin tattalin arziki Ahmed Iliyasu Saddaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin ƙasa ta shiga lamarin idan ana so ga tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin.
Kamar yadda aka sani, shekarun baya duk an yi wannan kwamiti, kowace gwamnati ta zo wayannan kwamiti suna zama. To in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa, wanda har ta kai a ciyo bashi daga waje. To basu sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su zama matsala a ƙasa, wanda mun kasa fita a cikin wannan abu. Wato tasirin abin shine in har su 'yan majalisan nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasarmu halin da muke ciki a yanzu. To in sun yi wannan, ƙwararru an cikin su suka bada shawarwari, to zama zai tasiri ko kuma kwamitin su zai tasiri. Amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da, to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan kwamiti da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu.
Shi ma ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar 'yan Najeriya.
Waɗannan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya, don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya. A ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko 'yan kwanaki an nada majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa, wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Tattalin arzikin Najeriya, kamar yadda kika faɗa, ya shiga wani halin ƙaƙanikayi. Ababe guda biyu uku za a iya lura da su. Farko dai a ƙasar Najeriya hauhawan farashi ya addabe mu. Yanzu kusan muna maganan kashi 23 ne ko da 4% a yanayin hauhawan farashi na kai yakin da jama'a suke amfani da shi. Bashin da ƙasar ta ci, kamar yadda kika faɗa, kusan triliyon 80 an daɗe ba a samu lokacin da ƙasar Najeriya ta ci bashi kamar haka ba.
Aikin farko da aka ba majalisar shine samowa al'umman ƙasa sauƙin raɗaɗin cire tallafin man fetur a cikin ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To an gaishe ki Madina Dauda. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan.
One love. That is only true. After that, no one. Yeah, they didn't make it get through. Yeah.
kadai kake so wane mukan kiwon sa ya kina zuwan ta so haya haya ki duwa so da kauna ni gallaba araina jijiyar cikina tana ganin ki wai so mutuwa kan so alayya haya madalla mutuwa ba ya
madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:21 na dare ga shirin mu na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bayan sharrin tsuwar kama aiki ya haifar da tsadar man fetur da kuma hauhawar farashin sufuri kana iya tilastawa wasu zirga-zirga da motoci. To koyaya wannan al'amari ya shafi batun sauyin yanayi? Tambayar kenan da nayi wasa ne cika turankawa masani kan harkar sauyin yanayi da kuma dumamar yanayi.
Wannan cire tallafin man fetur da shugaban kasar Najeriya ya yi Bola Ahmed Tinubu ba shakka yana da alfanu ga dawa da darajar muhalli a Najeriya da kasashen da ke makwantaka da Najeriya. Duba da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da tafi kowace yawan motoci a Afirka, waɗannan motocin kuma masu amfani da man fetur. Wannan man fetur kamar yadda muka sani ko kuma mu sani ba mu sani yana haifar da gurbataccen hayaki wanda ke haifar da sauyin yanayi kamar yadda muke ciki yanzu. Muna fama da matsanancin zafi, muna fama da ambaliyar ruwa kowace shekara, muna fama da fari, muna fama da karancin abinci da cututtuka kala-kala da fatara da makamantansu, wanda duka waɗannan illolin na suka kawo wannan. Baya ga haka ya kawo illa ga tsuntsayenmu da dabbobinmu saboda wannan amo na motoci da suke shiga kowane saƙo ya haifar da tsuntsaye da dabbobinmu da dama sun yi ƙaura sun wuce wata duniya. To ba shakka wannan zai sa dabbobinmu in Allah ya amince za su dawo da tsuntsayenmu. Baya ga haka kuma kifayenmu da ke cikin ruwa, waɗannan motoci suna amfani da abin da ake kira engine oil, wanda kamar yadda muka sani duk sanda ka je Kanukawa kana ganin cewa wuraren sun lalace saboda zubar da ƙasar wurin ta lalace saboda zubar da engine oil ke yi. To duk sanda aka yi ruwan sama, wannan engine oil din yana wankewa shi bi a cikin gulabe wanda yana illatar da kifayen da ke ciki. Da ƙarshe mutane ne za su zo su ci su, kuma illar za ta dawo ma dan adam. Ba haka duban gazagayen dai da gurbacewar muhalli da tafiyar da tsuntsaye ke yi da gurbacewar ruwa, duka dai illar ga dan adam take karewa.
Al'amarin janye tallafin man fetur din dai ya sa na yi waiwaye akan wata hirar da na yi da Dr. Salisu Dahiru bayan halartar taron COP27.
Wani iska mai gurbatar da muhalli mai kuma jawo dumaman yanayi sosai, iskar nan da ake kiransa methane, iska ne da ake samunsa daga kamar man fetur ko kuma kona makamashin nan na coal ko ko daga harka ta kiwon dabbobi. Wannan shi ne kusan iska ne wadda yana da wata alaka da iskar nan da ake amfani da shi wurin girki, ko da yake shi wannan kona shi ake direct daga samun kamar kai tsaye daga sarrafa man fetur ɗanye. Saboda haka shi kuma ya fi ma iskar nan na carbon dioxide banna a wurin dumaman yanayi. A karo na farko an sami yarjejeniya da alkawurka da kasashe fiye da 100 suka rafta ba hannu a kai na cewa za a rage fitar da wannan iska na methane kamar da kashi 30 daga cikin 100 daga nan zuwa 2030. Akwai kuma wani babban alkawari wadda kasashen duniya su ma fiye da 100 wadanda suka rataba hannu akai tare da jagoran shugaban kasashen su shine rage sare dazuzzuka domin shi ma yana daya daga cikin hanyoyin da ake samun dumaman yanayi. Kuma a tattare da wannan akwai bayani wadda danganci maganan iskar nan na methane wadda an bukaci kasashen da suka yi dogaro da samar da man fetur cewa irin tallafi da gwamnati ke bayarwa akan kamar su man fetur da diesel da sauransu ya kamata wannan a daina bayar da wannan tallafi. Wannan abu ne wanda ke da muhimmanci ga kasashen da suka dogara akan sarrafa man fetur kamar kasan Saudi Arabia da kuma Nigeria. So wannan yarjejeniya na biyu kenan wadda aka aiwatar da su amma kuma wadda suke da alfanu a wurin rage wannan dumaman yanayi amma kuma akwai ni kaman farashi ko wani kalubale wadda kasashe kaman su Nigeria zai shafi su wadda dole sai an sake nazari a sai da za a bullo mai.
Duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai, za mu ji yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To kafin mu karkare shirin ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice.
Mutane 16 aka kashe a wasu harhare biyu da aka kai a arewa maso tsakiyar Najeriya a yankin da ke fama da rikicin kabilanci a cewar rundunar sojan kasar. Rikici tsakanin makiyaya da manoma ya kan barke a jihar Plateau sosai. A tashin hankali na baya-baya da ya auku a ranar Talata da ta gabata, mambobin wata kungiyar kare kai ta manoma su 6 'yan bandiga suka kashe a karamar hukumar Riom, yayin da aka kuma kashe wasu mutane 10 a wani hari da aka kai a yankin Mangu, abinda mai magana da yawon rundunar soja Mejo Ishaku Takwa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya daga Mali zai haifar da babban koma baya ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tare da yin barazana ga zaman lafiya a fadin yankin, a cewar wata gamayyar kungiyoyin mayaka a arewacin kasar. A yau Juma'a, gwamnatin sojan Mali ta buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya da aka fi sani da MINUSMA da su fice daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan buƙatar na zuwa ne bayan shafa shekaru dangantaka na tsami tsakanin Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin sojan Bamako. Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan, inda ya kwatanta shugaban China Xi Jinping da mai kama karya, da wani ɗan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister India Narendra Modi a fadar White House. Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. A kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin China, yana mai cewa ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba ta tafiya yadda ya kamata kamar yadda take tsakanin Amurka da India, shine akwai girmamawa sosai tsakaninsu saboda kasashen biyu na ban tafarkin demokradiyya.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma zuwa can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer Musulman Abu da ma injiniyanmu na yanzu Bob Baz, ni Aisha Mu'azu nake cewa auni lafiya, ma'assalam.